تصفية أولنا مصلى تيم يعني بركة مصلى تيم نور الإسلام هو معهد نور الإسلام وندا يتشين درنج من ستيت نيجيريا منا رب الله سبحانه وتعالى يسامع من دام بركة سنن يسامع قبول نيجيريشي سنن يسمع سنجا وانا نمو أقول شنفدا وندا زامني saboda tafsirin alqur'ani mai girma tafsiri wato abu ne wanda yake mai girma sosai abu ne wanda yake mai wahala sosai asara ta tafi Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa malamai suka yi ishara zuwa ga wasu sharuɗa da hanyoyin da ya kamata su yi fassara alqur'ani mai girma wanda kuma karkashin su ne insha Allah ta'ala za mu tafiyar da wannan karatunan wato tafsirin da za mu yi a wannan shekara insha Allah ta'ala a wannan masallaci. Irin su al-Imam al-Barkashi a littafin sa al-Burhan tare da al-Imam Suyuti a littafin sa al-Islam fi ulumul Qur'an haka littafin mabahith fi ulumul Qur'an na Mana'ul Qattab da kuma mabahith fi ulumul Qur'an shi ma na Imam Subhi Salah bin sannan da manahirul ihfa na Imam Zarfani da irayyar su muqaddima a fi usul at-tafsir na Sheikh Abdullah ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala da irayyar su usul at-tafsir na fadilati Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen sun yi ishara wanda littattafai gabaki daya da aka rubuta su a kan ulumul Qur'an wato ilmomi da suke da alaka da al-Qur'ani mai girma sun yi bayanin dokoki da ƙa'idodi da hanyoyin da ya gamata mai tafsirin alƙur'ani ya bi su kuma ya fahimta da su kaɗan daga cikin abin da suka yi ishara zuwa gare shi wato duk wani wanda zai fassara littafin alƙur'ani dole ne ya kasance yana da kyakkyawa a kanka sihhatul i'tiqad kamar yadda kuka sani gabaki ɗaya addinin musulunci ya gine ne akan aqida idan ya kasance mutum yana da kyakkyawan aqida to za ku ga ya samu rabauta a duniya da lahira idan kuma ya kasance akwai shala wato matsala a cikin aqidarsa to lalle zai samu tsinuwa da kuma hasara a cikin nan duniya ballantana ranar tashin alƙiyama wanda muna roƙon Allah ya tsare a tsaye shi yasa duk wani wanda zai fassara littafin Allah subhanahu wataala dole ya kasance yana da kyakkyawan aqida idan ba haka ba ayoyin alƙur'ani zai dinga karkatar da su wato zai dinga karkatar da su inda yake ganin inda zuciyar shi take nuna masa ko ra'ayin da yake so sannan zai dinga canza ayoyin Allah subhanahu wataala to shi yasa dole ne duk wani wanda zai fassara littafin Allah malamai suka ce ya kasance yana da kyakkyawan aqida sannan na biyu ya kasance mutum ne mai amana da gaskiya babu son zuciya a cikinsa son zuciya yana kai mutum zuwa ga halaka kamar yadda malamai suka yi bayanin haka abu na uku dole ne zai kasance wanda zai fassara littafin Allah subhanahu wataala ya kasance zai fara amfani da matakin farko na tafsiri wato fassara alqur'ani da alqur'ani fassara aya da aya wannan mataki shi ne matakin da ya fi kowane mataki na ƙarfi da daraja wajen fassara littafin Allah wato mutum ya fassara aya da aya kamar yadda kuka sani ayoyin alqur'ani da baki ɗaya ko mafi yawancinsu wani sashin yana fassara wani sashi shi yasa malamai na tafsiri suka yi rubuce-rubuce a wannan fanni ire-iren tafsiri na Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala tafsirul qur'ani al-azim malamai suke cewa mafi yawanci wannan malamin ya yi ƙoƙari ne wajen fassara aya da aya wannan bayan haka shi fassara wasu ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka daga cikin ma'asirun wanda ba su daɗe da mutuwa ba ire-iren fadilati Sheikh al-Allama Muhammad al-Amin al-Shankisi al-Murtani wanda shi ma ya wallafa littafi babba akan tafsirul qur'ani bil qur'ani littafin sa abwaabul bayan wanda mafi yawancin waɗanda suke wannan masallacin sun san wannan littafi a tsaye kaɗan daga cikin misalai na fassara aya ta fassara aya inda Allah subhanahu wataala yake cewa can cikin surati Yunus ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Anan malamai suke cewa Allah subhanahu wataala yake ala inna awliya Allah, lalle masoyan Allah subhanahu wataala la khawfun alayhim, babu wani tsoro tattare da su, sannan wa la hum yahzanun, sannan su ba sa jin tsoro. Sai Allah ya fassara su wane ne masoyan Allah, sai ya cewa su ne alladhina amanu wa kanu yattaqun, su ne wanda suke imani da Allah subhanahu wataala sannan kuma suke jin tsoronsa. Kun ga nan aya ta fassara aya, to wannan shine martabatul ubiya, martaban da tafi ƙarfi da daraja wanda aka fi so wajen fassara alqur'ani mai girma. Shi yasa malamai suke cewa duk wani wanda zai tafsirin alqur'ani dole ne ya kasance ya haddace alqur'ani karan kansa. Idan ma bai haddace alqur'ani ba dole ne ya haddace akalla shay a ayatul ahkam, ayoyi waɗanda suke bayani akan hukunce-hukunce, wanda ire-iren su al-Imam as-Sabuni sun yi tafsiri a kan ayatul ahkam. To wannan sharadi ne wanda malamai suka sa, saboda matakin farko da aka fi so mutum ya fassara alqur'ani shi ne ya janyo aya, sai ya janyo aya wadda suke fassara ta, sai ya fassara wannan ayan ta farko da ita. Haka da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najm as-saqi, Allah yake cewa ina rantsuwa da sama sannan da sauraro ko da mai afkuwa cikin dare. Wa ma adraka mat-tariq, wai menene mai afkuwa cikin dare? Sai yake cewa an-najm as-saqi. Kun ga nan ya fassara mana shi ne sauraro wanda yake mai haske, mai tsananin haske. To wannan matakin shi ne wanda ya gamata duk wani mai tafsiri a duniya ya fara yi. Yayin da za ka fassara ayoyi dole ce ka kimanto ayoyin da suke da alaƙa da wannan aya. Idan ba ka samu wannan ba sai ka je mataki na biyu wanda malamai suka yi bayani, kuma shi ne sharadi na hudu kenan da malamai suka yi bayani cikin sharuɗan da ya gamata mutum ya bi wajen fassara littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataki na biyu shi ne ya fassara alƙur'ani da hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato tafsirin alƙur'an da sunnatin rasulillah, da hadisin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yayin da zai fassara aya, idan bai samu ayar da take fassara ta ba a cikin alƙur'ani ko take da alaka da ita, sai ya koma zuwa ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa lalle ita sunna ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna fassara littafin Allah. Kuma daga baki ɗaya hukuncin da Allah da manzo Allah ya yi a rayuwarsa ya kasance ne yana hukunci ne gurgurar fahimtar da ya mu alqur'ani mai girma. Shi yasa tun cikin suratul nahl Allah subhanahu wataala yake cewa bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Wannan gaba ɗayan malamai sun ittifaqi akan wa anzalna ilayka adh-dhikra mun tukammata da alqur'ani litubayyana lin-nasi, domin ka musu bayani. Da me za ka musu bayani? Shi ne da magananta, wato hadisinta. Idan aka ce hadisi shi ne maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A haka ta cikin suratul nisa'i Allah yake cewa inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Lalle mun saukar maka da littafi litahkuma bayna an-nasi, domin ka dinga hukunci da shi wannan littafin bima araka Allah, da abin da Allah ya sanar da kai ko ya nuna maka na fahimta. Sannan wa la takun lil kha'inina khasima, kada ka kasance mai husuma domin masu ha'inci da yaudara Allah subhanahu wataala. To wannan shine mataki na biyu da ake so mutum ya fassara alqur'ani, wato ya fassara alqur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ma an yi rubuce-rubuce a kai kaɗan daga cikin rubuce-rubucen da malamai suka yi a kan wannan mataki. Akwai tafsirin Ibn Jarir al-Tabari wanda ya sanya masa suna Jami'ul Bayan fi ta'wil ayat al-Qur'ani al-Karim. Wannan littafi na Ibn Jarir al-Tabari gabaki ɗansa ya fassara alqur'ani da hadisai ne, sannan da asar hadisai na manzon Allah, sannan da maganganu na sahabban sa, sannan kuma da maganganu na tabi'ai da tabi'u tabi'i. Gabaki ɗaya Ibn Jarir al-Tabari a wannan littafin nasa, wanda yake malamai suke cewa ya kamata da kowane ɗalibin ilimi ya karanta wannan tafsiri, wato Jami'ul Bayan na Ibn Jarir al-Tabari. Wasu suna cewa tafsirin da aka fara rubutawa a duniya shi ne wannan tafsirin na Ibn Jarir al-Tabari. abinda malamai suke cewa kenan tafsirin da aka fara rubutawa a duniya shine tafsirin Ibn Jarir al-Tabari duk da cewa akwai waɗanda suka yi rubuce-rubuce kafin sa shi wannan malami amma ba a rubuta tafsirin su ba wato bai fito shine ba amma wanda ya fara rubuta tafsiri a bayyane shine Ibn Jarir al-Tabari lokacin da zai rubuta wannan tafsiri a yana da shawara ɗalibansa da yake karatu da su yake cewa menene ra'ayinku muwallafa littafi ko tafsiri a mujallabi 250 sai a ɗalibansa suka ce kai mujallabi 250 wannan ya mana yawa sai yake cewa subhanallah qasratul himma haƙiƙa himma ta mutu kun ga a lokacin da Ibn Jarir al-Tabari a duniya ce a rubuta tafsiri mai mujallabi 250 ɗalibai suka ga cewa ya yi yawa suka nemi ya rage a kan 250 yake cewa himma ta kwarari wato himma ta tafi na neman ilimi to ina a ce kuma ya yi rayuwa a wannan zamani da muke ciki zai ce gabaki ɗaya ma kira ba a neman ilimi to daga ƙarshe sai wannan malamin Ibn Jarir al-Tabari ya rubuta wannan tafsirin wanda yanzu ana samun sa wani nusa a mujallabi 30 so sai kaɗan daga cikin wallafe-wallafe da aka yi a wannan mataki akwai shi ma tafsirin da muke bayani tafsirin Qur'anul Azim na Ibn Jarir al-Tabari shi ma na Ibn Kathir na Imaduddin Ibn Kathir shi ma ya yi inaya sosai wajen fassara Al-Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya inaya wajen fassara Al-Qur'ani da Al-Qur'ani kuma wato aya da aya haka kuma tafsirin ira-ira su tafsirin Nahwi wanda su ma sun inaya sosai wajen fassara ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misalin wannan ayar da Allah yake cewa wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayri turhibuna bihi aduwwa Allah wa aduwwakum wa aqrina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun a cikin suratul anfal kun karɓo hadisi daga Uqba bin Amir yake cewa wata ran na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan minbari yana khutuba sai ya karanta wannan aya sai ya karanta wannan ayar sai yake cewa ala innal quwwata ar-ramy ala innal quwwata ar-ramy ala innal quwwata ar-ramy suqu manzo Allah baya tsaya ya karanta wannan ayar sai yake cewa a kuwa nan da Allah ya yi bayani da Allah ya cewa wa iddu lahum mastata'tu kuma su tare wato su abokan adawa yayin da za ku yaƙe su ko kuma yaƙi ji a tsakanin ku ku yi tattali min kuwata na ƙarfi wani ƙarfi manzo Allah ya fasar ayan shi sai manzo Allah ya ce to ala inna kuwata ar-ramy tattalin da za ku yi kafin ku yaƙi abokan adawa shine ar-ramy wato abin jifa saboda lokacin manzo Allah sun kasance yayin da su yaje suna amfani da ira-iran su kibaune da masu da ira-iran su minjani wato ababe na jifa da sauransu a yanzu kuma za a iya cewa ira-iran su saware wato rocket kenan da kuma bindiga da sauransu wannan ababe gabaki daya manzo Allah yake cewa shine abinda Allah yake nufi anan al-quwwa ara'in da al-quwwata ar-ramy wannan hadisi al-Imam Muslim ya fidda shi da shi da al-Imam Abu Dawud da kuma al-Imam Tirmidhi kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wannan aya wanda muka ce shine mataki na biyu na fassara al-Qur'ani mai girma to idan ya kasance mutum ya samu ayoyi bai samu fassarar su a cikin al-Qur'ani ba sai ya koma zuwa ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma ya killato bai samu wani hadisi da ke fassara wannan ayar ba to ana abin da yake dacewa sai ya koma zuwa ga maganar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara wannan ayar da maganganun sahabbai radiyallahu anhum ajma'in musamman a waɗanda suka shahara da tafsirin alqur'ani mai girma ira-iran khulafa'u al-arba'a ar-rashidun wato Abu Bakr as-Siddiq da Umar da Uthman da Ali da kuma ira-iran su Abdullah ibn Abbas wanda ana kiran sa imamul mufassirin li hadhihi al-umma wanda shine shugaban masu tafsiri na wannan al-umma wanda ake kiran sa habru hadhihi al-umma
to wadannan sahabban sai su ne koma zuwa ga tafsirin su da ira'irin su Abdullah ibn Mas'ud wadannan da baki ɗayan su sun kasance masana alqur'ani ne girma ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Allah yake cewa fa'alima ma fi qulubihim sai yake cewa anan Allah yana nufin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa abin da ke cikin mutakan su na gaskiya da amana da ta'a da ilmi shi yasa da baki ɗayan sahabbai dukan su auduwar ne wato masu adalci tsakanin wasu shirkoki wato wasu ƙungiyoyi wanda za ku ga suna zagin wasu daga cikin sahabban manzo Allah radiyallahu anhu wanda zagin su kuskure ne mai girma wasu suna ganin kabira ne min kaba'irul dhunub sai wasu suna ganin ma kamar yadda Imam Malik ya fassara ayan da surutun cikin suratul fath li yaghiza bihim al kuffar Imam Malik din an sake cewa duk wani wanda kaje yana zagi sabon manzo Allah ka tabbatar da cewa kafiri hatta Imam Malik ya ce to saboda haka Allah gabaki daya ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا فشي يسا يا عندهم فسر على القرآن لك حديث من ذا الله با وزام يقوم ما تفسير لو أن نصحب بيجا باشيبا سكيم وأن آيوين أنت أثري لدى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يجي سوى من كان يكون مستنى ذك وان وان يجي سوء يكوي wanda da cikin al'umma to kaje sanna bi man kalimata yayi koyi da wadanda suka gabata fa innal hayya la tu'man alayhi fitna an ya dukkan wutar da suke raye ba wanda zai iya bada gaskiya a kanta yace ya bada zaman wato dari bisa tana kan gaskiya amma sahabbai da suka shude da magabata salihai su da masu riga sun mutu shi yasa Allah yake cewa al'ibra da'iman ko yace asar suka tabbata da'iman ana lura da cikon wato ayyukan mutum wanda zai mutu yana yin su ana lura da karshen mutum ba wai farkon shi ko tsakiyar sa ba to wanda yake raye baya dacewa kai koyi da shi saboda ne kowane lokaci Allah zai iya jarabtanta ila yanzu zaka ganshi yana son addini yana riko da addini amma Allah zai iya cicinsa wato jarabtansa da wani abu ta ga bayan wasu ɗan kwanaki ya bauɗe wato san da yake yama addini ko kuma hanyar da yake kin na daidai ta ga ya kauce ya bar wannan hanyar wannan abu ne mai wanda yake mai sauƙi to shi yasa duk wani wanda yake raye baya dacewa mutum ya koyi da shi saboda bai san ƙarshen wannan mutumin ba mutane nawa ne muka gani wanda a raye farko mutanen kirki ne amma kuma daga baya Allah subhanahu wataala ya garance su to muna roƙon Allah ya tsare mu shi yasa manzo Allah ya kasance yana addu'a Allahumma ya muqallib al-qulub a wata riwaya ya muqallib al-qulub tsabbit qalbi ala dinika tabbatar da addinin zuciyana akan addinin ka wato har mutuwa na ce to sai Abdullah a masuri yake cewa ulaika ashabu Muhammad wa annan ne sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanu ahdar hadhihi al-umma wa annas kasance sun suka ci wadannan al-umma da baki da abarraha quluban wa abarra quluban wa annas zuciyoyin suka ci da'a sannan wa a'maqaha ilman kuma sun suka ci sauran mutane yawan tarin ilimi wa qalluha tahallufan kuma sun suka ci sauran mutane karancin kanani wato a rayuwar da kuma a cikin addini qaumun wa nusu mutane ne iktarahum Allah azza wa jalla li suhbat nabiyhi wanda Allah ya zabe su domin su zama abokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa iqamu dinihi sannan su tsaya addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'rifu lahum fadlahum lalle ka tabbatar musu da farilan su wa tabi'uhum fi atharihim sannan ku dinga koyi da wannan sahabbai da baki daya وتمسكوا بما استطعتم في رقود عبندا كفتية من أخلاقهم ما حالا ينسوا ودينهم لكم الدين ينسوا فإنهم كانوا على الهدى الذي يرسون كفن شيئا كان شريع مستقيم والذي كان حنيا مليليسيا جواب آية فأبوه من الله صلى الله عليه وسلم أحكى سكة موسى كيف قال الله إن شاء الله أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي suda annabawa da baki da manzannin da baki ɗaya sun kasance akan hanya madaidaiciya kadan daga cikin misali da zamu buga da tafsirin da sabai suka yi ma alqur'ani ne girma san aya da ta zo cikin suratul nisa da Allah subhanahu wataala yake cewa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'ibi aw lamastum nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'iran tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum inna allaha kana 'afuwan ghafura wannan ayan da take cikin suratul nisa wa in kuntum marda wa ja'alna fi yaki ahadi na rashin lafiya aw ala safarin ko kuma hali na tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'ibi ko kuma ɗaya daga cikin ku ya kasance a hali na najasa wato yayi kashi ko yayi fitsari a falan tajidu ma'an bi samu ruwa bana tsarki Allah yake cewa aula mutumin nisa'a ko kuma kuka taba matayarku shine aula mutumin nisa'a ko kuka taba matayarku falan tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba to fa kayi mamu sa'iran tayyiban za ku iya amfani da kasa wajen taimama to Anas ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu yake cewa aula mutumin nisa'a ko kuka taba matayarku abinda ake nufi a nan shine jima'i wato abinda ake nufi shine saduwa da mace yayin da mutum ya sadu da matarsa idan bai samu ruwa ba to shi ma yana cikin waɗanda za su iya yin taimama kun ga nan Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya fassara mana al-mulamasa nan da cewa shine jima'i wato saduwa da mace to shi yasa yayin da muka koma zuwa ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba mu samu ɗaya daga cikin hadisai wanda za su fassara aya ba to za su iya amfani da magana ko maganganu na sahabbansa sai ba fassara waɗannan ayoyin da waɗannan maganganu nasu sai na gaba idan ya kasance ba mu samu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah radiyallahu anhum ajma'in ya fassara wannan ayar ba to a nan za mu iya koma ma maganganu na tabi'ai ko asba'u tabi'i sai mu koma ma maganganunsu sai mu duba wane ne daga cikinsu ya fassara wannan aya idan muka samu sai mu fassara wannan ayan da maganganu na tabi'i ko kuma asba'u tabi'i wato baya dacewa mu fassara aya da ra'ayin kanmu sai idan mun samu ayar da ta fassara ta ba ko hadisin manzon Allah ko magana na sahabbai ko kuma magana na tabi'i ko asba'u tabi'i musamman waɗanda suka shahara da tafsirin alƙur'ani daga cikin tabi'ai ire-iren su Mujahid ibn Jabr da ire-iren su Qatada ibn Da'amah as-Sadusi da ire-iren su Afa ibn Abi Rabah da ire-iren su Masruq da dai sauransu waɗannan gabaki ɗaya sun shahara wajen fassara alƙur'ani mai girma musamman Mujahid ibn Jabr a Siyar al-Thawri yake cewa idan za aka tafsira an zahir fa hasbuka duk yayin da kaga cewa Mujahid ya fassara wata aya to tafsirin shi ya wadatar da kai da wani tafsiri haka al-Imam al-Bukhari da Imam al-Shafi'i sun kasance suna dogaro da tafsirin Mujahid ibn Jabr wato ɗalibin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu to shi yasa waɗannan manyan tabi'an ya gamata mu koma da tafsirin su idan ba mu samu tafsiri ba daga magabatan su sosai na gaba idan ya kasance ba mu samu abu na bakwai kenan ba mu samu ɗaya daga cikin tabi'ai ko atba'u tabi'i wani ya fassara wannan ayan ba to abinda malamin suke cewa shine za mu kallo zuwa ga wannan aya abinda take ba da hukunci ta ɓangaren ma'anoni na dilalatu shar'iyya sannan da lughawiyya za mu kalli wannan ayar mahanga na shari'a sannan da mahanga na yare na larabci sai mu fassara wannan ayan da mahanga na shari'a da yare na larabci misalin haka farko amma za mu duba mahanga na shari'a su misalin da Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul tauba yake cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takun ala qabri wato magana akan munafikai yake cewa manzo Allah kada ka ƙara salla akan ɗaya daga cikin su ko kada ka ƙara tsayawa a gaban kabar sai daga cikin su anan sallan da ake nufi shine salla ta haƙiƙa ne wanda muka sani salla ta janaza wato ba addu'a ba kuma kalmar as-sala tana da ma'anoni guda biyu tana da ma'ana na shari'a wato ita ce wanda aka sani salla wanda ake yi da ruku'u da sujada sannan tana da ma'ana na lugha wato ma'ana na ɓangare na yare na larabci idan larabawa suka ce as-sala suna nufin addu'a kenan da Allah yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka wa fi qira'ati inna salawatika sakanun lahum wallahu sami'un alim. Nan da Allah yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan, an samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hadisin Abdullah bin Abi Awfa yake cewa manzo Allah ya kasance duk wani wanda ya kawo mashi zakka sadaka wato zakka sai ya masa addu'a. Sai Abdullah bin Abi Awfa yake cewa wata sai mahaifina ya kawo masa da zakka, da ya karɓi wannan zakkan sai yake cewa Allahumma salli ala ali Abi Awfa, ya Allah ka sanni albarka kuma ka rika tsira da aminci a can ɗan gidan Abu Awfa. To kun ga a can da Allah yake cewa kul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, abinda ake nufi da sala'a shi ne addu'a, ba wai ana nufi wai a sallah na sujada ba da sauransu. Sabira ka kada ka karanta wannan ayan a wata ran wanda ya kawo ma zakka yana kawo ma sai ka tashi ka yi nafila raka'a. Sabira ka wanda ya haka yayi ma mummunan fahimta ga alqur'ani mai girma. Shi yasa malamai suke cewa duk wani wanda zai fassara alqur'ani shi ma dole ya kasance masanin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma masani na yare na larabci wato lughatul arabiyya, dole sai ya kasance masanin yare na larabci. Saboda shi alqur'ani an saukar da shi da yaren larabci. Shi yasa can Allah yake cewa inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, a wata aya inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala a fassara wadannan ayoyin yake cewa dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani da yare na larabci, saboda yare na larabci shine yake kowane yare na duniya a faɗi da karin kalmomi da kuma ba da risala saƙo a dunƙule, wato nan da nan sai a fahimta. Shi ne al'anna lughata al-arabiyya hiya aktharu lughati ta'diyatan lil ma'ani, abinda Ibn Kathir ya ce kenan. To shi yasa haka kuma malamai suke cewa duk wani wanda zai fassara al-Qur'ani dole ya kasance ya yi nutsuwa ilimi na ulumul Qur'an da ire-iren ilimi na al-qira'at da sauransu, saboda kowane qira'a tana da ma'anan da take badawa a tafsirin alqur'ani mai girma. Shi yasa Ibn Ashur yake cewa babu wani saɓani da za a samu na qira'u, face suna wannan saɓani yana fa'idantar da mu wani ma'ana, face wannan saɓanin yana fa'idantar da mu wani ma'ana ɓangaren tafsiri. Ina fata ana tare da ni ko? Na'am, shi yasa misalin haka can da Allah subhanahu wataala yake cewa wala taqrabuhunna hatta yatahhurna, a wata qira'a hatta yatahharna, wato nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum aw qaddimu li anfusikum, kafin nan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahhurna, a wata qira'a hatta yatahharna. Anan sai malamai suka fidda fa'ida na cikin a ƙarƙashin wannan aya a saɓanin da ƙurra'u suka yi wala taqrabuhunna, yayin da mace suke a hali na jini na al'ada, wato yayin da suke jini na al'ada Allah yake cewa wala taqrabuhunna hatta yatahhurna, baya dacewa ku kusance su, wato ku sadu da su har sai sun yi tsarki. Shi ne wala taqrabuhunna hatta yatahhurna, har sai sun yi tsarki, wato a jinin ya yanke kenan a qira'ar farko. A qira'a ta biyu wala taqrabuhunna hatta yatahharna, baya dacewa yayin da mace take da jini na al'ada mutum ya kusance ta har sai jinin ya yanke kuma ta yi wanka. Gane bambanta qira'a guda biyu? Na farko baya dacewa ya kusance ta idan tana cikin jini na al'ada har sai jinin ya yanke. Jinin yana yankewa zai iya kusantanta. Kuma Ibn Hazm yake cewa kai idan ma zai kusance ta ba kuma ta buƙace shi yana da laifi a kan haka. Tunda a wata Ibn Hazm dukkan al'amr ba'da an-nahyi yufidu al-wujub ka'ida al-usuliyya, inda Allah yake cewa wala taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah. To a qira'a ta biyu wala taqrabuhunna hatta yatahharna, fa hatta yatahharna kada ku kusance su har sai jinin ya yanke. Jinin yana yankewa zai iya kusantar su kamar yadda muka ce. A tabudin hatta ya faharna qira'ar Hamza da Isa'i da Shu'ba su a wurinsu idan jinin ya yankewa baya halatta a gare shi ya sace ta ko ya kusance ta har sai ta yi wanka. Kun ga masa fa'ida na cikin ƙarƙashin ne bambancin qira'o'i guda biyu. To kun ga idan mutum ya zo fasara wannan aya baya da imani wajen qira'at ba zai ba ayan haƙƙin ta ba. To shi yasa suke cewa duk wani wanda zai tafsiri dole ne ya kasance yana da imani bakin gwarzaro a kan abin da ya shafi shi ma ilimi na qira'at bayan ilimi na ulumul alquran da kuma ilimi na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da ire-iren su usulul fiqh da kuma ilimi na balaga musamman balaga da lughatul arabiyya wannan duk ya kimomi ne wanda suke ya tantance duk wani wanda zai fassara alqurani ya bi su. To ƙarƙashin wannan shifida da muka yi insha Allah ta'ala za mu dora karatun nan namu wato farko a tafsirin mu za mu dinga amfani da fassara alqurani da alqurani idan ya kasance ba mu samu aya ta fassara aya ba sai mu koma ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba mu samu hadisi ba sai mu koma ma maganganun sahabban manzo Allah radiyallahu anhum ajma'in idan muke ga ba mu samu maganganun su ba farin tafsirin da zamu yi kenan sai mu koma ma maganganu na tabi'ai ko asba'u tabi'in idan ba mu samu ba sai mu koma ma madlulati shari'a ma hanga shari'a sai na karshe na lugatul arabiyya wannan shine method wato tsarika ko tsorof da zamu yi na tafsirin alqur'ani mai girma insha Allah ta'ala wannan majalisin namu a wannan masallacin mai albarka ba tare da bata lokaci ba za mu fara da surat al-fatiha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله سبحانه وتعالى ya buɗe alƙur'ani littafin sa da basmala sannan bayan basmala da suratul fatiha magana ko maganganun da malamai suka yi akan suratul fatiha muqaddima akan ta za mu yi akan ababe guda hudu na farko sunayen suratul fatiha sai na biyu saƙarin da malamai suka yi akan saukar da suratul fatiha shin ita makkiya ce ko madaniya kamar yadda kuka sani gaba ɗaya alqur'ani mai girma ya kasu gida biyu wajen saukar da shi akwai surori da ayoyi da aka saukar da su a makkatul mukarrama sai kuma wasu surori da ayoyi an saukar da su a madinatul munawwara to nan za mu lokaci a can me malamai suka ce a can saukan suratul fatiha sai abu na uku adadin ayoyinta za mu yi bayani a kan adadin ayoyin suratul fatiha nawa ne sai abu na hudu da za mu lokaci a kai shi ne mas'alatul basmala wato mas'ala na karatun suratul basmala inda wanda ya rayuwa misali a wasu ƙasashe ire-iren su yaman da su misra waɗannan ƙasashe da suke riƙo da mazhaba ta shafi'iyya za ku ji yayin da suke sallah farko suna kaffara sallah ta jahiliya abin da suke farawa da shi shine bismillahir rahmanir rahim kun ga anan idan mutum ya ce zai yi wannan za a iya rikici da shi a wani masallaci ko to shin suna da dalili ko ba su da dalili insha Allah ta'ala duk zamu yi tsokaci akan wannan matsala na al-basmala sannan shin a ita basmala aya ce cikin suratul fatiha ko kuma ba aya ba wannan duka zamu yi tsokaci akai idan ka dau alqur'ani misali na hafsu yanzu kana duba da ayar farko ita ce basmala wato bismillahir rahmanir rahim amma idan ka dau warshu riwaya ta warshu kana duba zaka da basmala ba aya ne to sai aka samu haka kuma dukan su duka riwayoyi ne wanda suke mutawatirai daga Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa wannan muqaddima abaje guda hudu zamu bude wannan tafsirin suratul fatiha da su na farko akan abin da ya shafi sunanta da kuma ce zamu yi bayani suratul fatiha al-imam suyuti littafin sa al-itqan ya ce iya jin cikin da nan na ilimi na samu cewa suratul fatiha tana da sunaye guda 20 da wani abu guda 20 da wani abu suratul fatiha tana da sunaye guda 20 da wani abu kuma ya kawo su a cikin littafin sa al-itqan din haka al-imam ibn juzay ne tafsirin tafsir shi ma ya kawo wasu daga ciki haka al-imam al-qurtubi ya kawo wasu daga ciki haka al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo wasu daga ciki a littafin sa fathul bari sharhin da ya ma al-jami wato sahih al-bukhari a karkashin tafsirin sa na suratul fatiha haka fadilatul shaykh al-allama al-amin al-shafi'i a adwa'ul bayan shi ma ya kawo su kaɗan daga ciki ana kiranta suratul fatiha kamar yadda muka sani menene yasa ake kiranta suratul fatiha malamai suka ce sani da an buɗe alqur'ani da ita daga al-fath ne babu ba kofa wadda ake shigan wani abu ita ana kiranta al-fath ko al-fatiha ko fatihatu shay'in wato mabuɗan wani abu sani da an buɗe alqur'ani ne girma da wannan suran shi yasa aka kira ta suratul fatiha sannan ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yazo a sahihain wato sahih al-bukhari da muslim hadisin ubada ibn as-samit radiyallahu ta'ala anhu qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab wato babu salla ga duk wanda bai karanta suratul fatiha ba a cikin ta wato a cikin kowace raka'a abinda malamai suka fassara hadisin kenan kun ga wannan sunan na suratul fatiha an same shi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitabi wa tuwam salla da wanda bai karanta suratul fatiha ba sai suna na yuna suratul fatiha ana kiranta ummul qur'an ana kiranta ummul qur'an shi ma wannan suna an same shi daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alquran fa salatuhu khidajun fa salatuhu khidajun fa salatuhu khidaj as-suquf wa to duk wani wanda ya yi salla bai karanta suratul fatiha ba fa salatuhu khidajun sallan sa a cikin ta bace sallan sa tawayyiya ne sallan sa na kasassa ce wato duk wani wanda ya karanta ya yi salla ba tare da ya karanta suratul fatiha ba wato sallan nan nasa ba ta cika ba sallan nan nasa ba ta cika ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan wannan hadisi kuma al-imam muslim ya dinda shi a cikin littafin sa wato al-jami na sa al-musnad tayyib haka ana kiran al-imam ibn Ashur Muhammad bin Tahir al-Ashur yake cewa dalilin da yasa ake kira suratul fatiha da ummul qur'an wato sabili ita ce asalin alqur'ani mai girma kamar yadda makkatul mukarrama ake kiranta ummul qura ita ce asalin kasa na kasashen duniya gabaki daya dukkan wata kasa ta ginu ne ko ta shimfiɗu ne ƙarƙashin makkatul mukarrama ita ce cibiya ita ce uwan ƙasashen duniya da baki ɗaya sannan yake cewa dalilin da yasa ake kiranta ummul qur'an saboda ta tattaro gabaki ɗayan alqur'ani wato ma'anonin alqur'ani gabaki ɗayansa ya cike ko za ka same shi a cikin ƙarƙashin suratul fatiha gabaki ɗaya ma'anonin alqur'ani zaka same shi karkashin cikin suratul fatiha shi yasa a cikin ta akwai yaban Allah cikin ta akwai godiya ga Allah cikin ta akwai umurni da tauhidi akwai nahi hani akan shirka haka kuma a cikin ta a cikin suratul fatiha akwai kuma wato addu'a a cikin ta shi yasa gabaki ɗaya abin da ke cikin suratul fatiha kamar wani kundi ne na alqur'ani mai girma shi yasa ake kiran da ummul qur'an kamar yadda ibn ashur ya faɗa a littafin at-tahrir wa tanwir tayyib sai kuma na uku ana kiran ta sab'ul masani ana kiran ta sab'ul masani kamar yadda ya zo can cikin suratul hijri ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ما لم تفصيل في اتفاقي وكان سبع المثاني أنا في سورة الفاتحة هما دليل ليصاك كرا سعى المثاني فلدا دليل بدا أخو كما رأيت الشيب ابن عاشور يأي بيان حتى دليل فرقه فلدا أنا ميمي سكرا فلتا أبكا هو تركع نقلوني ke dalili na biyu shi ne ana karanta sura bayanta ke dalili na uku sabida ta sauka sau biyu wato ta sauka a makkatul mukarrama sannan ta sauka a madinatul munawwara sabida dalilan nan guda uku ake kiranta almasani Allah yake cewa wa laqad atainaka sab'an min almasani wal qur'an alazim sannan ana kiranta a karkashin wannan kuma sab'ul masani an samu hadisi نما الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني وتؤثنا القرآن في سورة الفاتحة إذا هي السبع المثاني والقرآن العظيم ومكت وتو القرآن الجرمة وأن حديث الإمام البخاري يشد ينشي وتقول لنا من زعل الله ياشر سورة الفاتحة هذا سبع المثاني فإلى ياشر القرآن الكريم السبع المثاني القرآن الكريم السبع المثاني أم القرآن السبع المثاني طيب سونا نورانا كرمت الحمد لله رب العالمين أنا كرمت الحمد لله رب العالمين وأنا أرويت ومن جدا حديث المزاع الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبو سعيد المعلم قال يا شيخ كنت أصلي ناكسا شرك هنا صلات المسجد أشياء صلاتي هذا آمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله إرادة أن يسأل الله سنفتع قريش لكراني شوى هنا أبو سعيد المعلم سيجي سيوى فلم أجبه ألو كتن هنا صلى هنا بي كراني طيب الكليش وكما بان أنسى مصر ثم سأل الله يتو سيوى باينا جمع صلى شوى أن صحابيك أبو سعيد yake cewa ya rasulullah na kasance ina sallah shi yasa da kira ni ban amsa sai manzo Allah yake ce maka alam yaqul illah shin Allah bai ce istazibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum shin Allah bai ce idan ya kira ku ko manzon sa ya kira ku ku amsa kiran shi ba idha da'akum idan ya kira ku lima yuhyikum da abin da zai rayar da ku thumma qala yake cewa yace sai yace mana yace mani da wa'allimuka suratan dan sanaddake wata sura shi a'zamu suwar fil qur'anil karim ita ce suran da tafi daraja da girma a cikin alqur'ani da baki daya wai a lokacin da ya fada ta sai shi wannan sahabin ana sai ya tashi ne sai manzo Allah ya tashi ne wato da sanadda shi wannan suran da ya tashi mai tafi sai ya bi shi shi Abu Sa'id kenan al-Mu'alla sai ya bi shi yake cewa ya Rasulullah ka ce za ka sanar da ni wata sura wanda wannan suran ita tace dukkan surorin al-Qur'ani daraja da girma wacce ce wannan sura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi alhamdulillahi rabbil alamin kun ga nan ya kira suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sai yake cewa hiya sab'ul masani yake ce kuma ake kiran sa sabo wal masani wal qur'an al azim sannan yake ce mashi uti tuhuni an ban ita wal qur'an al azim da qur'an min girma wanda imam bukhari yake da wannan hadisi kun ga mutsa mana kenan daga cikin surar suna ne surat fatiha burana ha so ikhtalafa al ulama wasu ce hudu wasu ce biyar guda hudu ne yawa su ne kaulin rajis na tsakanin da aka shi ne a guda hudu ne tun da mun yi bayanin fatiha sai muka ce ana kiransa ummul qur'an sai muka ce ana kiransa asbahul mutani sai na hudu wannan muna a kai shi sai ana kiransa alhamdulillahi rabbil alamin to waɗannan sunayen guda wasu malamai sun suka ce su ne sunayen da aka samu nassoshi aka samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sauran sunayen dukkansu a haƙiƙa ba a samu hadisi daga gare su ba an samu asar wasu maganganun sahabbai wasu na tabi'ai wasu na asma'ut tabi'in ana tare da ni ko abinda wasu malamai suka faɗa kenan suka rinjaye a sauran sunayen za a faɗe su da sauri ana kiransa suratul addu'a saboda aita addu'a ne sannan ana kiransa suratul ruqya ruqya saboda ana ruqya da ita ana ruqya da ita wato ana cira azzali da ita sannan wato shi yasa dukkan mutumin da azzali suka shige shi sawa'un namiji ne ko mace to ana so a dinga karanta masa suratul fatiha insha Allah ta'ala zai samu waraka sannan bayan haka ana kiransa suratul shafiya wato ne warkarwa sannan ana kiransa suratul shafiya saboda abin da yasa ake kiransa suratul shafiya saboda idan mutum bai karanta ta ba sallansa ba ta wadatuwa shi yasa ake kiransa shafiya haka ana kiransa suratul afaf haka ana kiransa suratul shukri haka ana kiransa suratul waqi'iyya da dai sauransu kamar yadda muka ce Imam Suyuti ya ce ya binciken da ya yi wannan surar tana da sunaye wajen guda 20 da wani abu sai wannan matsala ta farko ce sai matsala ta biyu ikhtilafun ulama fi nuzuliha sabanin da malamai suka yi wajen akan saukan suratul fatiha malamai sun yi sabani majoritin malamai wato jamhurin malamai suna ganin cewa suratul fatiha an saukar da ita a makkatul mukarrama wannan ra'ayin ko wannan zance shi aka rawaito shi daga babban sahabi da muke bayani muka ce yana ɗaya daga cikin manyan sahabban da suka shahara wajen tafsirin alqur'ani ko shi ma ya fi sahabbai wajen sanin ilimin alqur'ani mai girma wato shi ne abdullahi ibn abbas an rawaito daga ibn abbas cewa suratul fatiha an saukar da ita a makkatul mukarrama haka an rawaito wannan daga tsara ibn da'amat as-sadusi haka an rawaito wannan daga abu al-adiya wanda shi sunansa shi ne rubai kwaye zancen farko ce sai zance na biyu wasu malamai suna cewa wannan sura an saukar da ita a madinatul munawwara ne an rawaito wannan zance daga mujahid ibn tabar wanda babban tabi'i ne shi ma madana alqur'ani sannan an rawaito wannan ra'ayin daga abu huraira da afa da imamu zuhuri rahimahumullah ajma'in wa radiyallahu ta'ala an abi huraira duk da dai zancen da aka rawaito ko daga abu huraira da afa da imamu zuhuri malamai sun yi sabani sun ce wannan bai tabbata zuwa gare su ba amma kamar mujahid ibn zabr babu sabani shi ra'ayin ka cewa suratul fatiha madaniyya ce wato a madinatul munawwara ko kada ita ba a makkatul mukarrama ba zance na uku shine wasu malamai sun ce rajin suratul fatiha ko kada ita a makkatul mukarrama rajin ta kuma an saukar da shi da ita a madinatul munawwara wannan zance na uku ce cewa rajin ta makkiya ne rabi kuma a madaniyya to amma zancen da ya fi inganci a zancen nan guda uku shine zancen farko cewa suratul fatiha an saukar da ita a makkatul mukarrama dalilin da ya sa muka yi tarjihi wato muka rinjayar da wannan zance shi ne dalilai kamar haka dalilin farko Allah da yake cewa cikin suratul hijr wala qara'ata naka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim wannan sura suratul hijr ita makkiya ce sannan sab'ul masani da Allah yake cewa nan ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani mun ce ita ce suratul fatiha to kun ga taya za a yi a suratul hijr tana a makka Allah ya ce wa manzon sa mun ba ka suratul fatiha kuma a lokacin ba su riga sun yi hijira ba su dawo da shi sun manawa kun ga wannan abu ne wanda ba zai yi ba ga malaman da suke gani cewa ita madaniya ne da irin sun zai ku ne zaba to shi yasa da cewa ki inganci muka ce suratul fatiha ne dalilin farko kenan muka ce ke ita makkiya ne dalilin farko kenan da muka rida da cewa ita an dokar da ita makkatul mukarrama sannan dalili na biyu shine sallah an farka ta sallah a makkatul mukarrama wannan ne ijma'ul ulama cewa sallah an farlanta ko an wajarta yin sallah sallolin nan da muke yi an wajarta yin su a ina ne a makkatul mukarrama ba a madinatul munawwara to kun ga idan haka ne da mutane sun kasance suna sallah ba tare da suratul fatiha ba ba ta samun wannan zancen gabaki ɗayan malamai tun daga sahabbai har ta ga har asba'u tabi'in ba ta samun cewa an taɓa yin sallah ba tare da suratul fatiha ba sabana abu hanifa shine kawai wanda yake ganin halalcin yin sallah ba tare da suratul fatiha ba wanda za mu yi cikin bayani nan gaba akan dalilinsa shi ma da ya dogara a kan to saboda haka dalilan nan guda biyu sa muke tarjihi wato muka rinjayar da cewa suratul fatiha makkiya ce ba madaniya ba makkiya ce ba madaniya ba saboda dalilan nan guda biyu tayyib sai abu na uku da muka ce za mu buɗa tafsirin suratul fatiha da shi shine adadin suratul fatiha adadin ayatin suratul fatiha adadin ayoyinta jamhurin malamai sun tafi akan cewa adadin suratul fatiha ayoyinta guda bakwai ne ayoyinta guda bakwai ne kamar yadda muke ganin a wannan qur'ani da ke gabanmu shi yasa Allah ya ce walaqad atainaka sab'an lalle mun baka ayoyi guda bakwai sab'an bakwai kenan min al-masani wal qur'an al-azim muka ce kuma ita ce suratul fatiha kun ga Allah da tarza ya ce adadin suratul fatiha ayoyi guda nawa guda bakwai ne yau za ku ji abin ban mamaki sai na biyu na al-hasan al-basri na al-imam wannan tabi'in hasan al-basri shi a wajen sa ya ce suratul fatiha ayoyin ta ba bakwai bane ayoyin takwas ne suratul fatiha aka ce ma hasan al-basri wannan babban tabi'in kun ga kuma tabi'i ne ko ta ya za ka ce suratul fatiha ayoyi bakwai sai hasan al-basri yake cewa da Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim aya sai kenan sai alhamdulillahi rabbil alamin aya bi kenan arrahmanir rahim aya uku maliki yawmiddin aya sau kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta biyar ihdina siratal mustaqim aya ta nawa ta shida siratal ladina an'amta alaihim anan sai ce aya ta bakwai ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai ce aya ta takwas ana tare da ni wannan zantama kenan alhasan albasri babban tabi'i wanda wasu na ganin madaran ilimi ya ji kowar dukkan tabi'i ai wanda yake su madaran ilimi shine hasan albasri abinda wasu ma ganin su da ni sai da ka a wurin sa basmala aya ce sannan siratal ladina an'amta alaihim nan ma aya ne kun ga aya nawa kenan aya ta bakwai ne a zance na uku shine zance na alhusain al-ju'fi الحسين الجعفي يكي تيوى سورة الفاتحة آيو يترن آيو ينا آيو يترن إذا والبقي وكفر شيكو مدى أكتي سوتايا ذاكتي سورة الفاتحة آيو يترن سيكي تيوى سوى أي بكمل آية فرقوتي يا الحمد لله رب العالمين آية تجو الرحمن الرحيم آية تأكو مالك ونزين تورو إياك نعبد شيء أوريشنا آية الحسين الجوز إياك نعبد آية آية تجر وإياك نستعين آية تشرى إهدنا الصراط المستقيم آية تبقي صراط الذين أنعمت عليهم تتفق غير المردود عليهم ولا الضالين آية تنوع السلكين وكنا شيخا إلمينا بالحق العلم بحر لا ساحل له وكنا هما وننظر رأيين وانا ذكر سمعنا mutum ba ba zai zage su ba ko ya zage su a shi yasa ka'ida na amana ta ilimi a idan ka zo dole ba za ka je ka yi wani cikin abu ɗaya ba yayin da za ka yi mutane karatu dole sai ka yi bincike sosai na maganganun malamai sai ka zo ka musu bayani domin kada wani ya ji wani magana ya kafarta wanda ya yi wannan magana da wani kila zai zo ya samu wani mai zashi akan addini yace ai kuma to fata aya ta fasi zai iya kafata shi ko yace aya kara ne zai iya kafata shi kuma bayan wata taji ai suna da wannan ra'ayi ka kuma babu wanda zai kafirta ba ba wanda zai kafirta taji a sai abin cikin nan guda uku da aka yi abin da malamai suka rinjaya a kai a tsakanin waɗannan zan suka guda uku shine a zancen farko wato suratul fatiha aya 7 kuma wanda Allah subhanahu wataala da can fa ya nasanta haka da yake cewa wala bara'ati naka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim aka hadisi da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sab'ul masani hiya al-qur'an al-karim ko hiya ummul al-qur'an to saboda wadannan hadisi da kuma aya da muka samu a cikin suratul hijr shi yasa malamin karin da zancen farko wato suratul fatiha adadin ayoyin da 7 ne a matsala ta ƙarshe wadda a kanta za mu faya saboda yadda lokaci wadda muka ce abu na hudu kenan muka ce dama za mu buɗe tafsirin suratul fatiha da shi shine mas'alatul basmala matsala na bismillahir rahmanir rahim wato albasmala a zancen farko akan abin da ya shafi basmala malamai da baki daya na duniya sun yi ittifaqi akan cewa suratul basmala da ita aka fara rubutun alqur'ani wato abin da aka buɗe alqur'ani da shi ko aka fara rubuta alqur'ani da shi shine abin da aka fara rubutawa cikin alqur'ani shine suratul basmala wato bismillahir rahmanir rahim wannan babu sabani a can haka amma in malamai suke sabani shin albasmala wato bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin suratul fatiha ko ba aya ba shin aya ce a cikin suratul fatiha ko ba aya ba nan malamai suke sabani sai a zancen farko shine zance a Imam Malik bin Anas tare da Imam Al-Auza'i wato Ash-Shami babban malamin hadisi na kafin sha tare da fuqaha al-Madina tare da al-Qurra'u da malamai kuma na Sham da malamai na Basra wanda sun tafi akan cewa al-basmala ba aya bace cikin suratul fatiha wato tun daga Imam Malik bin Anas da Imam Al-Auza'i da malaman kafin sha da malaman kafin basra wannan da baki sun tafi akan basmala ba aya bace a cikin alqur'ani a cikin suratul fatiha shi yasa Sheikh Abdul Fatah al-Qadi al-Tashin da ya al-Fara'id al-Hisan wanda ya bayani adadin ayoyin alqur'ani yake cewa wal kufi ma al-makki ya'uddu al-basmala siwahu ma'ula alayhi hujja lahu wal kufi ma al-makki ya'uddu al-basmala siwahu ma'ula alayhi hujja lahu wato ahli al-kufa da makki su a wurin su suke ganin basmala aya amma sauran malamai da qurra'u suna ganin cewa ba aya bace zancen farko kenan suna ganin cewa wato basmala ba aya bace a suratul fatiha karkashin wannan zancen kun ga wanda ya karanta suratul fatiha a cikin sallah ne basmala ba babu zai a wurin shi ne sai zance na biyu shine zance na Imam Shafi ɗaya daga cikin zantukan sa sannan da Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahawayi da kuma malamai na Makkah al-Mukarrama kamar yadda muke bayani da kuma wajen da malaman Kufa waɗannan gabaki ɗaya suna ganin cewa basmala ita aya ce a cikin suratul fatiha kuma ita ce ayar farko wato ra'ayin al-Imam Shafi'i kenan da ta farko tare da shi akwai Imam Ahmad bin Hanbal tare da malaman Kufa wanda Abu Hanifa da malaman Makkah al-Mukarrama wannan a wurin sa gabaki ɗaya basmala ita ce ayar farko a suratul fatiha sai zance na uku shine na Abdullah ibn al-Mubarak tare da zance kuma riwaya daga Imam Shafi'i sannan riwaya daga Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu waɗannan suna ganin cewa basmala aya ce a farkon suratul fatiha sannan da dukkan alqur'ani ne kenan dukkan surori da suratul alqur'ani dukkan su aya farko a cikin su ita ce suratul basmala wannan ra'ayin Abdullah ibn Mubarak ne tare da riwaya ta daga Ibn Abbas tare da zance kuma daga Imam Shafi'i kamar yadda muke bayani طيب wannan zantuka guda uku ce kuma kowanne zance yana da ƙarfi kuma yana da dalili karkashin wannan bayani da muke yi za mu zo wajen karanta ta a sallah wajen Imam Malik bin Anas yana ganin cewa mutum yayin da yake sallah ba zai karanta sura basmala wato zai buɗe sallan sa ne da alhamdulillahi rabbil alamin ba zai karanta sura ayatul basmala ba a bayyane ko a sace ba zai karanta kamar yadda muka muku bayani mun ce ra'ayin sa da uzama yana ganin basmala ba aya ba ce da shi da su Imam al-Auza'i da malaman Basra da su malaman Sha'am da sauransu to wajen Imam Malik bin Anas mutum yayin da yake sallah da'ima zai fara ne da alhamdulillahi rabbil alamin ba zai karanta basmala ba a bayyane ko a sace to amma a wajen Imam Shafi'i a wurinsa yayin da mutum yake sallah abu na farko da zai fara karatu da shi a yayin da yake sallah shine bismillahir rahmanir rahim kuma idan zai sallah na wanda ake bayyana karatunta to zai bayyana basmala shi yasa tsazin zancen da na mafiki ne wanda ya rayuwa misali a ƙasa irin ta Misra da ƙasa ta Yemen da Somalia ƙasar Somal wannan ƙasashe gabaki ɗaya suna bin mazhabar Shafi'iyya su yayin da suke sallah suna buɗe baki a sallan da ake bayyanar da karatu da bismillahir rahmanir rahim suke farawa sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin kuma wannan shine abin da Imam Shafi'i ya tafi akai saboda a wurinsa wannan basmala aya ce ta farko sai a zance na uku shine na Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala Abu Hanifa yana ganin cewa ba wai basmala ba hatta suratul Fatiha ita ba dole bane mutum ya karanta ta a cikin sallah aka ce ma Abu Hanifa menene dalilin sa sai Abu Hanifa yake cewa ai hadisin da aka ya shahara da hadisin musulmi sala wannan bawa Allah da ya zo wata ranar da Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin masallaci sai wannan bawa Allah ya zo yayin sallah da ya sallah sai ya sallah ta gaggawa baya cika ruku'u baya cika sujada baya cika tsayuwarsa yi sallan da ake kiran ta sujjo ko jefar a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune gare shi yana gamawa sai ya kira shi sai ka zauna da ya zo gare shi cewa irji ka salli fa innaka lam tusalli ka koma kanana ka salla domin ke baka salla sai mutumin nan ya koma yana na ta salla ya maimaita ta kamar yadda yayi manzo Allah ya ce ka koma ka fara yi har sau uku yana yin irin wannan sallan sai manzo Allah ya kira shi ya ce ka zo yake cewa wallahi ba'athaka fil haqqi bil haqqi ya rasulullah fa inni la uhsinu ghayra dhalik wanda ya turo ka da gaskiya wato ina rantsuwa da shi ni bana iya yin sallan da ta wuce wannan iya abin da zai yi ke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka je ka idan ka tashi yin sallah ya koyar da shi sallah yake cewa yayin da ka tashi yin sallah ka kalli al-qibla bayan ka kalli al-qibla sai kai tasbih kai kabbara bayan ka yi kabbara fatara ma ta yassara min al-qur'ani al-azim sai ka karanta abin da ya sawwaka cikin al-qur'ani mai girma kun ga nan manzo Allah ne ya masa fatara ma ta yassara min al-qur'ani al-azim ka karanta abin da ya sawwaka na al-qur'ani mai girma sai Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala yake cewa inda ce Fatiha rukuni ne ko dole ne mutum ya karanta kun ga da anan manzo Allah zai ce ma wannan mutum fakara suratul fatiha awwalan thumma qara ma tayassara min alquran alazim farko ka fara karanta suratul fatiha sannan bayan haka ka karanta abin da ya sawa sai Abu Hanifa ya sa ma ya salata ba cewa ya so ka karanta abin da ya sawa kan cikin alquran haka wani Abu Hanifa sallama ma ba dole ba abin ban ma ba wato yayin da kai tahiyya na karshe kawai zaka iya tashi ka kashi a tare da kashi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma yana da hujja a wajen Abu Hanifa haka kana gama sai ya kai ka tashi ka haka kana kabiratul ihram duk suran da ta goma cikin alqur'ani kai kalalota ka karanta ba ruwa kirkuratul fatiha kuma kun ga wannan hadisi sahihi ne yana da indiya abinda ya zo cikin sahih hadisi ne na hadisi ne wanda yake mai karfi sosai to kun ga amma a zance ne wasu inganci abinda ba da su garin tayar cewa suratul fatiha rukuni ne dole mutum zai karanta ta to sai abu hanifa yake cewa koda ka su karanta ta basmala ɗin amma za ka yi ta a sarce to ana man ishara da cewa kamar lokaci ya yi sannan kuma kamar ruwan sama ana ruwan sama saboda haka waɗannan su ne ababe guda hudu da muke buɗe tafsirin suratul fatiha da shi wanda malaman tafsiri mafi yawanci wanda suka yi rubutu a kan tafsiri musamman magabata irin su Ibn Jarir littafin Kitabul Bayan da su irin su Qurtubi mai littafin Adani Ahkamul Qur'an da irin su Al-Amin Shafi'i duka sun kawo waɗannan matsaloli guda hudu da muka karanta wanda kuma suna da muhimmanci to shi yasa daga ƙarshe abinda malamai suka rinjaya a matsala ta karatun basmala shine idan mutum yana karatu da riwaya wadda basmala a wannan riwayan misali irin warshu da ire-iren su sauran qurra wato ire-iren su qira'atu Abi Amr al-Basri Hafs al-Duri da Sussi da su qira'a Ibn Abdullah Ibn Amir al-Shami idan mutum zai salla da waɗannan qira'o'i to ba dole bane sai yayi ne a dole ne sai yayi basmala dole ne sai yayi basmala a waɗannan wato tun daga al-Imam Nafi da afwan a wajen afwan waɗannan ba dole sai yayi basmala ba a wajen waɗannan malaman wato Abu Amr al-Basri tare da al-Imam Nafi wannan tare da Abdullah ibn Amir al-Shami waɗannan gabaki ɗayansu ba dole ba ne sai ya yi basmala idan yana karatu da ƙira'arsu kuma a bayyana ko a sirrance ba dole ba ne sai ya yi dama malamai sun ittifaƙi hatta wanda suke ganin cewa za ka yi basmala ba za ka bayyana da ita ba shi ne jamhuri abin da jamhurin malamai suka ce saboda hadisin Anas bin Malik da yake cewa sallaitu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman kullum kanu yafatihuna alqira'a bilhamdulillahi rabbil alamin فكانوا لا يقرؤون البسمله في بدايه القران لو ان كنت ما لم تكرن جاي حتى اذا مسلم جاي قراتي مثلا دا روايه تحفص وتا ودا اكا في قراتو ده تو الشعوبه كو قراءه كان كوفه كون جا اورن سو كو قراءه عبد الله بن كثير كون حوا ده ودان معلما بسمله ادتي ايه فرقو تو اذا كاي قراتو ده قراءه رسو مثال وين يكي قراتو ده حفص za ka karanta basmala amma a sirrance ba a bayyana ba za ka karanta suratul basmala amma a sirrance ba a bayyana ba kuma ya kamata ɗan uwa mu fahimci wannan abin sosai a wajen su fa wanda zai karatu da riwaya ta Hafs ko zai salla da ita ko ta Shu'ba dole sai ya yi suratul basmala dole ne kun ga idan mai suratul bai yi ayatul basmala ba a surarsa ta kasance ba cikakkiya ba ne idan mai kara basmala ba ayatul basmala wato fatiha ba ta kasance khitajin tijabi kamar yadda ya zo a cikin hadisi amma anan zai karanta a sirrance ba a bayyana ba amma ga wanda yake karatu da irin su warshu da su qalun muka ce da su Hafs al-Duri da su Sussi wannan ba dole ba ne sai ya yi basmala a sirrancen tunda a wurin su ba aya ba ce wannan shine tarihin da malamai suka yi ga kashin abin da ya shafi wato matsalan basmala shin aya ce ko ba aya ba sannan kuma da hukuncin karanta ta a yayin da ake sanna kuma karsa nan za mu baya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka faɗa kuma ya gafarta mana in muka yi kuskure sannan ya sa mu abin da muka faɗa albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda ya shafi tambayoyi ina ciki ta cewa da mai tambaya ya gani da abin da rubuta tambaya idan aka rubuta insha Allah ta'ala sai mu dinga ba da amsar su a karkashin waɗanda rubutun da aka yi sai dai yayin da za a rubuta sai kasance an yi a bayyane yadda za a iya gane abin da mutum yake tambaya a kai sannan za mu dinga ba da minti goma na amsar tambayoyi ko minti biyar yau a ya kori abin da ya sa muka kawai ta saboda ranar farko ne mun yi mukaddima wato shi kida kafin a fara karatu amma insha Allah ranakun masu zuwa za mu yi kokari mu iltizami da awa daya da aka sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم